Batun yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake daura damara ta fitar da sabbin tsare-tsaren da za su zama mafita ga yan kasar a cikin yanayin matsatsin da suke ciki a yanzu na ƙara jan hankali ne sakamakon matsaya shida na rage radadin cire tallafin man fetur da kwamitin tattalin arzikin tarayyar kasar ya cimma da suka hada da tattaunawar yin ƙari akan mafi karancin albashi ga ma'aikata kowace jaha ta yi shirin aiwatar da aikin bada tallafi a bisa tsarin kundin zamantakewa na jihohin tsarin tallafawa ƙanana da matsakaitan sana'o'i da dai sauransu. Lamarin da masana ke ganin kamata a fara aiwatarwa gadan-gadan don gujewa ƙarin matsaloli a ƙasar. Shin ina matsalar take kuma yaya al'umma za su iya samun sauki akan wannan al'amari na tsadar man fetur a bisa alƙawarin baya? Mataimakin shugaban ƙungiyar dalalan man fetur wato Ifman Abubakar mai gandu ɗakin gari ya bayyana cewa
waɗannan tambayoyi da kika yi to abin da ke faruwa a nan na cewa idan muka samu lasin mu alƙawarin cewa idan muka fara shigowa da kaya za a rage kuɗin wannan kaya. To a halin da ake ciki har yanzu bamu fara shigowa da kayan ba domin hukumar NNPC da ainihin marketoci na DAPMA su ne kadai suka fara shigowa da kaya yanzu. To amma abin da yasa ake ganin canjin wannan yanayi na farashi ya ta'allaka ne saboda canjin yanayi na dala domin dala ta ƙara kuɗi bisa ga yadda ake so wannan mai. To ala kulli halin da yadda shike wannan abu da aka fara ba a jima da so mashi ba kuma mu ɗan kasuwa masu zaman kansu muna nan muna tsare-tsare na yadda zamu shigo da mai domin mu sauƙaƙa ma al'umma. Mu dai abinda muke roƙo ga al'umma tunda ita gwamnati ta ce wannan biyan tallafi yana da matsayi gare ta, saboda haka jama'a su yi hakuri mu dan ba da lokaci mu ga yadda yanayin zai kasance.
Dr. Yakubu Sanuwu kwararre ne a fannin makamashi kuma malami a Jami'ar Sarki Fahad dake ƙasar Saudiya, wanda ya ce
abinda nake gani wato idan Najeriya za ta mai da hankali kan gyara matatun man fetur na Najeriya ko ma gina sababbi da kuma wannan ta dangwata kwanan nan da aka kaddamar da ita, ita ma a maida hankali a tabbatar tana aiki yanda ya kamata. Buƙatar kashe kuɗi mai yawa ma wajen tallafin ba za ta taso ba, za a samu sauki sosai. So bayan wannan kuma dole gwamnati ta fito da tsare-tsare kamar yanzu yanda ake cewa za a bada tallafi ko kuma ayi ƙarin albashi. Wannan abu ne mai kyau amma ko shi ma mutane kadan zai taba. Ya kamata a ce a kawo tsari wanda zai taba duka 'yan Najeriya, tunda ai 'yan Najeriya kaso nawa ne yanzu suke aikin gwamnati. To in aka kawo tsari wanda zai bunƙasa kasuwanci, masana'antu, tallantarki, to tabbas shine za a sami sauki. Sannan daga bangaren su kansu 'yan kasuwa wato dalalan mai, ya kamata lalle su ji tsoron Allah, ya kamata su tausaya wa mutane yanayin halin da ake ciki, kar su ƙara ƙuntatawa mutane. Sannan ita ma gwamnatin tarayya ya kamata kuma kar ta sake kawo wasu tsare-tsaren da za su kuntatawa mutane. Tunda an janye tallafin man fetur, ya kamata kuma irin su tallafin wutar lantarki, kudaden makarantu na yara bai kamata a ce su ma an ƙara su a wannan lokacin ba. To insha Allah za a samu sauƙin wannan al'amari.
Shi ma masani a fannin albarkatun man fetur Muhammad Sali ya ce
wannan hawa-hawan farashi na mai wannan abu ne da ya kamata dama tuntuni ɗan Najeriya ya kwazon sanin cewa zamu zo wannan waje. A lokacin da aka yi wannan Petroleum Industry Act, shugaba na NNPC ya tara ƙwararru sun yi wasu ayyuka hakan nan wanda suke neman su kawo abinda zai maye gurbin fetur, ba wai maye gurbin shi ba gaba ɗaya, amma ya zama cewa ɗan Najeriya yana da zaɓi. In kana da halin sayan man fetur ka sa motan ka sai ka sa, idan kuma baka da halin sayan man fetur shi ne sai ka yi amfani da abinda ake kiransa CNG, wanda su NNPC take ƙoƙarin a lokacin ta tsara akan cewa idan an cire tallafi sai a kawo shi wannan CNG. To shi ne shawarwarin da muke baiwa su gwamnati. Ina ganin yana da kyau su nemi NNPC su zauna da su akan maganan wannan CNG ɗin maimakon wannan tallafi da suke neman su baiwa mutane, banda kuma ba shi ne zai zama abu mai a'ala a ƙasar nan ba.
A inda 'yan Najeriya ya ke neman mafita na samun sauki a yanayin da ake ciki da sabon yanayin tattalin arzikin kasar sakamakon cire tallafin man fetur da sabuwar gwamnati ta yi. Masana tattalin arziki a kasar kamar su Bismarck Ruwani sun ce akwai yiwuwar abubuwa su ƙara tsananta idan gwamnati ba ta ɗauki matakan da suka dace akan lokaci ba. Tima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.